إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا العربة شابير قوات رمضان جرمائك صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دياد دليهد دا أربعين دا بقوي وانده موافق دا هدو ga watan uku shekara ta 2026 miladiyyar haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da masallacin sarkin Alhazzan Kabe a wannan gari namu na Argungu a wannan jiha ta mu ta Kebbi Najeriya. Allah ya ƙara tsare muna wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmi ya kawo muna zaman lafiya da kwanciyar hankali. To idan ba a manta ba wannan shine zama na 14 domin gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma ko hikayen tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda aka fara a wannan wata mai albarka. Wanda muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon fahimtar abin da yake daidai da kuma faɗarsa da kuma aiki da shi, ya kuma ba mu lada a kai, ya kuma karɓi dukkanin ibadodi da muke gabatarwa. Kusakuranmu Allah maɗaukin sarki ya yi muna afuwa, ya biya muna buƙatocinmu na alkhairi. To muna nan cikin sura ta 2, suratul Baqara, wanda jiya mun kwana aya ta 6 mun fara bayani kuma a kanta muka tsaya, insha Allahu ta'ala za mu tashi a kanta. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
نعم. الله سبحانه وتعالى يتي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وأنن آية كما يدى بيانيسك قباتة Allah maɗaukakin sarki yana magana da wani nau'i daga cikin kafirai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara musu mutuwa akan kafirci, mutuwa akan shirka. Saboda abin da ya gabata na ilimi, na iliminsa wanda yake sabiki game da su, a cikin iliminsa Allah ya san ba za su taɓa musulunta ba. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya bada labari a wannan aya cewa lallai yin wa'azi ko yi musu gargadi ma'ana tsoratar da su a hadarin abin da suke akai ko rashin tsoratar da su to duka daidai ne a gunsu ba abin da zai musu amfani ba za su taba imani da Allah subhanahu wata'ala ba wanda mun fada cewa lafazin kafaru daga al-kufru ne wanda yana da ma'anoni guda biyu akwai ma'anarsa ta asali ta lugha tunda lafazi ne na larabci shi kuma larabci tun kamin a saukar da alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan harshe wasu suna amfani da shi to saboda haka daga baya kuma bayan musulunci ya zo to kuma sai aka sake fito masa da wani istilahi na shari'a zaka ga mafi yawan kalimomi mafi yawan alfaz suna da waɗannan ma'anoni ma'ana ta lugha da kuma ma'ana ta shari'a ko ta istilahi wanda ma'anarsa ta lugha daga cikin ma'anarsa ne larabawa suke siffanta dare da alkafir saboda mi yana lullube wanda ya sauka a kansa sai a daina ganin sa sannan kuma daga wannan ne Allah madaukakin sarki ya siffanta manoma waɗanda suke noma suna tona ƙasa suna zuba iri sai su sa ƙasa su rufe kaga wanda ya zo ba zai ga wannan irin ba to wannan rufe wanda suka yi sunansa al-kufru a lugha to shi yasa aka yi musu idlaqin wannan lafazin kamasali ghaisin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju wato Allah madaukakin sarki yace kaman misalin ruwan sama ne da ya sauka akan ƙasa da ya sauka akan ƙasa sai ƙasar wato ta dauki sanyi da aka yi shuka a cikin ta sai ciyawa ta fito kaga a'jabal kufara kenan wanda al-kufara jam'i ne na al-kafir jam'u tafsir ne to saboda haka aka yi amfani da wannan abin da su larabawa dama sanannen abu ne shi yasa ba su yi mamakin jingina musu wannan kalima ba saboda ma'ana ce ta lugha ma'ana ce wato ta lugha Allah ya ce bayan ciyawa din ta fito to ana nan kuma daga baya sai kaga ciyawa din kuma ta koma wato fatsa-fatsa ta fara ne naki ne to wannan ajanibin lugha kenan to duk wani abu wanda zai zo ya rufe wani abu a daina ganin sa to sunansa al-kufru a lugha to amma ba wannan ma'ana ake nufi a wannan aya ba da Allah ya ce innal ladhina kafaru sawa'un alaihim ana magana ne akan kafirci wato wanda shari'a ta zo don ta yi fada da shi wancan babu hukunci akan sa babu hukuncin lada ko aliko wuta abin nan lada ko zunubi ko wuta ko aljanna akan sa saboda istilahi ne kawai na lugha to amma kashi-kashin kafircin da muka ambata a jiya to su ne suke da hadari matuka a ce mutum ya samu kansa a cikinsu sannan abu na gaba za mu ga cewa a bisa ga al'ada al-Qur'ani yakan hada tsakanin wato bishara da gargadi al-busharatu wan nazaratu za mu ga mafi yawa to haka al-Qur'ani yafi yawan zuwa za a yi bishara da aljanna ga masu imani sannan kuma za a yi gargadi da wuta ga waɗanda suke kafirai to amma nan da aka zo kwata-kwata ba ambaci ishara ba ko abin nan bishara ba ko ishara ba a yi zuwa gare ta ba sai aka takaita akan ambaton annazara shi yasa Allah ya ce a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu kaga ba ambaton bishara a ciki to wannan malamai suka ce dalilin da yasa ba ambaci al-bishara ba saboda duk mutumin da gargadi bai yi masa tasiri ba to ai bishara ba ta da wani amfani gare shi tunda dama ita bishara so tari akan yi ta ne don masu imani ko kuma waɗanda ake tsammanin ko da ba su da imanin to imanin zai zo ya shiga zukatansu to su kuma dama tun asali Allah ya kaddara musu ba za su taba imani ba to kaga ambace bishara kamar ba shi da wani amfani kenan to shi yasa sai aka takaita akan annazara al-inzar Allah yace a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu saboda shi yake da alaka yake munasaba da halin su wannan kenan sana abu na karshe Allah ya rufe da cewa la yu'minuna ba za su yi imani ba sai Allah ya amfani da ɗaya daga cikin adawatu na annafi shine la akwai adawatu da larabawa suke amfani da shi wajen korewa wanda la tana daga ciki akwai lam akwai lamma akwai ma akwai lan akwai laisa wannan duka larabawa suna amfani da su domin su kore abinda suke son su kore kuma kowanne da matsayinsa kowanne da ma'anarsa duk inda kaga an yi amfani da shi to akwai manufa da dalili da tassa akai amfani da shi anan kaga anan Allah bai ce ma yu'minuna ba ko lan yu'minu kaga ba ya amfani da wannan ba ko lam ma yu'minu sai akai amfani da la sai aka kore wanda akwai bambanci tsakanin la da lam da lamma da lan da ita ma din da kuma wato ita laisa kowannen su ana korewa da shi kuma da dalilin da ke sa ayi amfani da shi a kore abin da ake so a kore da shi ita la da akai amfani da ita anan a al-asal a larabci akan yi amfani da ita don a kore wato abin da yake aukuwa lokacin magana abin da suke kira da al-hadir shine wato zamanut takallum lokacin da mai magana yake magana ko halin da ake ciki da ake bayani akan hukuncinsa sannan kuma ta kore abin da zai zo al-mustaqbal kenan kaga abubuwa biyu take korewa tana kore al-hadir sannan kuma tana kore al-mustaqbal kenan da Allah ya ce la yu'minuna kaga wannan ya shafi halin da ake ciki ba za su yi imani ba a wannan lokaci sannan kuma ba za su yi imani ba ma nan gaba shi yasa aka yi amfani da ita ita kuma lam ana amfani da ita don a kore abin da ya gabata idan ka ce misali da cewa aka yi lam yu'minu sai ya zama ma'ana ba su yi imani a baya ba kina akwai yiwuwar nan gaba za su yi imani to kaga inda an kawo ta ba za a samu waccan fa'ida ba shi yasa ba yi amfani da lam ba sai aka yi amfani da la duk da lam din kuma takan iya zuwa kuma siyaki ya nuna cewa a hadda mustaqbal din kuma duka ta kore kamar lam yalid wa lam yulad Allah bai haihu ba ko ba haife shi ba to wannan ba ana nufin kuma nan gaba za a haife shi ba kawai ayat ta zo ne amsa akan abin da su kafire suke faɗa cewa waladallah subhanallah wai Allah ya haihu to kaga cewa Allah ya haihu labari suka bayar abin da zai yi munasaba da yi musu raddi shine ayi amfani da lam to shi yasa da aka zo ba su amsa yi musu raddi sai aka ce lam yalid a ƙarya kuke yi Allah bai haihu ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba aka kore masa wato duka bangarorin guda biyu aka kore masa wilada ta kowane bangare cewa shi ba mahaifi ne ga wani ba kuma shi ba ɗa ne ga wani ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce a amsa ne ga annasara da al-yahudu lam yalid raddi ne alan nasara saboda wasu daga cikinsu suna ganin maryam ma Allah ce to sai Allah ya ce lam yalid Allah na gaskiya bai haihu ba kamar maryam ita kuma waladat isa ita maryam ai ta haifi annabi isa to shi Allah kuma bai haihu kowa ba wa lam yulad shi kuma raddi ne ga al-yahudu da su karan kansu na sarade da su karan kansu na sara saboda mi lam yulad kama walida isa Allah ba haihuwar shi aka yi ba kamar yadda aka haifi annabi isa kama walida uzayru kamar yadda aka haifi uzayru to shi yasa akai amfani da lam anan ba ai amfani da la ba aka ce la yalidu wa la yuladu saboda mi ya zamo amsa ko dai ga waɗancan da suke da awancewa Allah ya haihu ko kuma ya zamo amsa ga su al-yahudu wanda sara to amma al-asal ita lam takan kore kawai abin da ya gabata in kace lam azhab to kana kore wato cewa baka yi tafiya ba a zamanin da ya gabata amma mai yiwa nan gaba ko yanzu da kake magana zai iya yiwa kai tafiya ita kuma lan tana akasin lamci ita kuma lan tana mai nun ara a ƙarshe ita kuma tana kore abin da zai zo al-mustaqbal duk abin da zai zo shi take korewa to da cewa aka yi lan yu'minu ba za su yi imani ba to sai ya zamo ba a kore lokacin magana ba ba a kore kuma lokacin da ya gabata ba shi yasa ba yi amfani da ita ba ita kuma ma ita ma tana kore abin da ya gabata ne kuma korewar ta bai yi ƙarfin korewar lam ba to da cewa aka yi ma yu'minuna an kore abin da ya gabata din da kuma halin da ake magana amma dai bata kai ƙarfin la ba kuma bata kai ƙarfin lam ba ita ma kenan sannan kuma takan iya shiga ma ga fi'ili wanda yake ba babu zari'i ba ko da fi'ili madhi ne misali akan ce ma jaa zaidu zaidu bai zo ba to ita ya danganta daga siyaki siyaki zai nuna ta kore inda aka fito ko inda ake ciki to kaga korewanta yana da rauni korewanta yana da rauni ita kuma lamma takan kore abin da ya gabata zuwa lokacin magana zuwa lokacin magana kaga kamar fadin Allah ta'ala walamma yadkhulul imanu fi qulubikum can da suka ce qalatul a'rabu amanna suka zo suka ce mun yi imani sai Allah ya ce a'a walamma yadkhulul imanu fi qulubikum har yanzu imani bai shiga cikin zukatanku ba kenan akwai yiwuwar nan gaba zai shiga shi yasa aka samu wasu daga cikin su sun musulunta su waɗanda suka ce qalatul a'rabu amanna saboda ita lamma takan kore abin da ya gabata da kuma yiwuwar tabbatuwar sa nan gaba da kuma yiwuwarsa ita kuma laisa kawai akan kore da ita itilaqan sawa'un abu ne wanda ya gabata ko abin da ake ciki ko abin da zai zo ita ba ta da wani dabi'i to shi yasa Allah sai ya aje waɗannan adawatu gaba daya sai ya zabi la sai ya ce la yu'minuna saboda a kore lokacin da qur'ani yake sauka halin da suke ciki ake muhaqaba da su da kuma lokacin da ma zai zo cewa ba har abada ba za su yi imani ba kamar an faɗi haka ne la yu'minuna abadan kamar an faɗi haka ne to wannan yana daga cikin usulubi na alqur'ani da kuma hikima ta alqur'ani shi yasa duk sanda kaga an yi amfani da wani abu to akwai dalili akwai balaga da tasa akai amfani da shi tunda Allah ya ce inna anzalallahu qur'anan arabiyyan to ba zai taba saba ma wani usulubi na larabci ba kuma in yazo abin da yake munasaba da wannan wurin kuma shi zai ambata ko da akwai wani da ya fi shi karfi to sai a bar shi saboda wancan dalili din kaga yanzu ma'anar da ake son a tabbatar game da la yu'minuna to in ba ai amfani da harafin la ba za a samu biyan bukata ba ko da an dauko ɗaya daga cikin su waɗannan adawatu din aka yi amfani da su to shine Allah madaukakin sarki ya kore musu imani saboda haka abin da yake daidai mutane ne ayyanannu agun Allah Allah shi ya san su shi ya san adadin su saboda abu ne wanda yake da alaka da gaibi kuma sifa ce duk wanda Allah ya kaddara masa wannan kaddara din to kuma ya shiga cikin su saboda haka ayan ba ta takaita iya zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama kafiran da aka yi magana akan su ba a ayar tana gudana ila yawmil qiyama har yanzu akwai waɗanda Allah ya san ba za su yi imani ba har abada, duk da kuma adada ana ta wa'azi, to amma a kaddararsa kuma ya rubuta ba za su yi imani ba. To wannan shine, to aya ta gaba sai Allah ya faɗi dalili nan, kamar an faɗi hukunci ne ta fuskar bada labari na cewa ko a yi musu gargaɗi ko kar a yi musu gargaɗi, annabi ko kai musu gargaɗi ko kar kai musu gargaɗi ba za su yi imani ba. To sai zan kamar ba a faɗi dalili ba, dalilin rashin amfanosu da wa'azin ko gargaɗin shine Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim, saboda Allah ya rufe zukatansu ne, zukatansu Allah ya rufe, wanda ɗaya ne daga cikin hanyoyin da zai sa imani ya shiga. To Allah ya rufe zukatan, wa ala sam'ihim, kuma Allah ya rufe wuraren jinsu ko majiyinninsu Allah ya rufe, wa ala absarihim gishawa, Allah kuma ya sanya wata yana wadda ta rufe idanunsu, ba sa iya ganin gaskiya, ballantana su yi la'akari da ita, ballantana ta amfane su. To wannan abin da ya shafi duniya kenan. A lahira kuma Allah ya ce walahum azabun azimun, kuma suna da azaba wadda take mai girman gaske. To shi kuma wannan ishara ne zuwa ga lahira. To wannan khatamallahu ala qulubihim shine sabab na labarin da ya gabata a baya, cewa la yu'minuna, kamar ka tambayeto mas sabab, me ye sabab, sai Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim, saboda Allah ya yi al-khatam akan zukatansu. Al-khatam a harshen larabci wato shine a rufe wani abu ta yadda babu wata kofa da wani abu zai shiga cikin wannan abu, babu shi. Daga nan ne aka samu al-khatima ta littafi. Idan ka rubuta littafi tun daga al-muqaddima ka kawo abubuwan da zaka kawo, to ƙarshe sai ka yi al-khatimatu, ma'ana marifin littafi kenan, daga kanta babu wani abu da zai sake biyowa baya dangane da wannan littafin, ma'ana ka riga ka rufe littafin, ka riga ka rufe waɗannan matsaloli. Daga nan ne kuma aka samu al-khatam zobe, saboda yana rufe inda aka sashi, yana rufe inda aka sashi. Daga nan ne aka samu al-khatmu stampi, wanda za a zo a yi shiga takarda ko ga kuɗi. To su zukatansu, wanda ita zuciya ita ce Allah maɗaukakin sarki ya halitta, wadda da ita ce ɗan adam yake ƙunsa abubuwa na ilimi da kuma ababen lura. To sai Allah maɗaukakin sarki sai ya rufe waɗannan zukatan, sai ya zan ko da an yi wa'azin, to ƙofar da wa'azin zai bai tasiri zuwa ga zuciya, tunda abin zuciya ce ke karɓa, to babu ƙofa. Saboda haka wa'azin ko ya zo, to zai samu zukata a kukkulle, an kuble su, babu ƙofa. To wannan shi ne dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari ya ce la yu'minuna, ba za su taɓa imani da Allah maɗaukakin sarki ba. To me aka rufe? Shi ne zukatansu, ala qulubihim, aka yi amfani da ala don a nuna cewa, don a nuna al-isti'la, don a nuna cewa babu wata ƙofa da aka rage wadda wa'azi zai samu ƙofar shiga, an riga an rufe komai. Allah ya ce wa ala sam'ihim, haka kuma aka rufe jinsu. Sannan da aka zo wajen idanu, su kuma sai aka tanadar musu nasu marifin daban, sai aka ce wa ala absarihim gishawatu, su kuma idanu da yake yana ke munasaba da su. Ko a yanzu zaka ga in mutum na da yana sai a ce baya gani sosai, yana dindimi, saboda haka sai ya je ya ga likita an masa aiki. To su ba ma irin wannan yana aka sa musu ba, yana ce wadda ba sa taba ganin shari'a, ba sa taba ganin alkhairi ko mi kankantarsa, saboda an riga an rufe. To wannan aya malamai suka ce a wasu daga cikinsu, wannan al-khatam din khatam ne na haƙiƙa, ma'ana haƙiƙatan an rufe waɗannan abubuwa. ba wai majaz bane. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a majazi ne, labari ai Allah yake bayarwa dangane da girman kafircin su da kau da kansu daga bare shiriya. Kamar shi Ibn Atiyya a tafsirin sa Al-Muharrar Al-Wajiz yayi ishara zuwa ga wannan, cewa wannan aya ɗaya ce daga cikin al-majaz, wato Allah labari yake bayarwa akan girman kafircin su, kafircin yayi musu yawa ta yadda koda sun ji wa'azi to kafircin sai ya toshe kofofin da wa'azin zai zo ya shiga zukatan nasu, ba wai dan ana nufin zukatan aka rufe ba. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a al-khatam din khatamallahu ala qulubihim khatamun ne haqiqiyyun, rufi ne na haqiqa ba majaz bane, wanda daga cikin su akwai At-Tabari Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Qur'an, yace rufi ne na haqiqa, sai kawo athar daga Mujahid Ibn Jabr da hanyoyi daban-daban. Mujahid yake cewa zuciya kamar tafin hannu ce, da yake tafin hannu mai yatsu biyar da aka shimfiɗa shi, to kamar haka zuciya take a buɗe take, saboda haka duk abin da yazo ko na alkhairi ko na sharri da yazo kawai da rar ciki zai shiga. To lokacin da dan adam ya saba ma Allah yayi zunubi, wannan zunubin da yayi to sai yatsun su dinga nan da dewa, sai ya in yayi zunubi sai yatsu ya lankwashe, in ya ƙara zunubi na biyun ya lankwashe, in ya ƙara na uku ya lankwashe, in ya ƙara na hudu ya lankwashe, in ya ƙara na biyar shi ma ya dunkushe haka, saboda haka sai hannun ya koma haka a dunkule. Kaga in hannu na haka to me za a saka cikin sa ya tsaya? To lokacin da zuciyar ta koma haka ta dunkule kamar tafin hannu, to a lokacin kuma sai Allah sai ya zo sai ya sa wani marfi, kuma sai ya tottoshe duk wata kusuwa, an gane yau kamar a samu salati sai abin nan kware da gaske, sai a yi labudeshi sai a rufi kware da gaske. To Mujahid yace shine abinda wannan aya take nufi da khatamallahu ala qulubihim. To ya za a yi shari'a ta shiga? An riga an rufe komai, babu wata kofa, babu. To shi yasa yace to kaga wannan fassara ta ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, wanda Mujahid ɗaya ne daga cikin almajira Abdullahi da Abbas, ya ce ya karanta tafsirin Al-Qur'ani a gaban Abdullahi da Abbas tun daga farko har ƙarshe, bai san adadi ba, kowace aya sai malam ya yi masa bayani da ma'adarta da dalilin saukarta da abin da ta kursa, sun yi sun sake sauka sun sake sauka sun sake sauka, ya ce bai san adadi ba. To shi yasa yana daga cikin malamai magabata waɗanda ake izina da tafsirinsu shi Mujahid, har wasu suka yi kokarin tattara ba tafsirin nasa suka sa mai tafsirin Mujahid wanda an buga shi ana samun sa a kasuwa. To abin da ya fassara ayyuki bayan haka kuma yace akwai hadisi da ya tabbata daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da isnadi sahihi, al-Imamu Ahmad ya ruwaice shi, haka al-Imamu Tirmidhi, haka al-Imam an-Nasa'i a cikin littafin sa As-Sunanul Kubra, haka Ibn Majah a cikin littafin sa As-Sunan, hadisi ne sahihi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan bawa yayi zunubi ko mumini, a wata riwaya bawa ko mumini, to nukutat fi qalbihi nukutatun sauda, za a yi masa wani digo baki a zuciyarsa. Kaga asali kenan zuciyar farace kal yadda Allah ya halice ta, zuciyar kowa asalinta farace. To lokacin da bawa ya saba ma Allah sai a yi wani digo baki ga zuciyar, idan ya tuba yayi istighfari ga Allah sai a goge wannan bakin, sai zuciyar ta koma yadda take farakal in kuma bai tuba ba to digon bakin yana nan idan ya ƙara wani zunubin kuma za a ƙara wani digon baki in ya ƙara za a ƙara wani digon in ya ƙara za a ƙara wani digon haka za a bi har sai wannan bakin ya rufe zuciya gaba daya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine ma'anar kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun manzo Allah ya ce wannan shine fassarar wannan aya cewa wani abu ne yayi baki yayi tsatsa a zukatansu sakamakon miyagun ayyukan da suke aikatawa shi yasa wa'azi baya amfanan su ko an musu wa'azi ba sa jin wa'azi an riga an rufe to waɗannan dalilai guda biyu da shi wancan asar na shi mujahid da kuma wannan riwaya ta Abu Huraira to suna daga cikin abinda shi Abu Ja'far ya karfafi wannan ra'ayi ya goyi bayan sa a tafsirin sa Jami'ul Bayan cewa al-khatam ne na haqiqa haqiqatan zukatan nasu ne aka rufe bayan zuciyar kowane dan adam a bude take kamar yadda aka yi bayani to amma sakamakon zunubin su to sai Allah ya rufe zukatan ita kuma zuciya ita kadai ce hanyar da Allah yake kaddarawa shigan shari'a ko bata duk wanda kaga ya shari'a to ta zuciya alamun zuciyar ta sa bata ila rufiya ba in a rufi take to ba yadda za a iya karbi shari'a ba zai karbi wa'azi ba ko an masa wa'azi ba zai karba ba ba zai karba ba to saboda haka khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wannan khataman ne haqiqi haka kuma al-imam Abu Abdullah al-Qurtubi shi ba a tafsirin sa al-Jami'u li ahkam al-Qur'an yace daga cikin dalilan da ke nuni kan cewa wannan rufewa ne na haqiqa shine hadisin da ya tabbata fi sahih al-Bukhari wa Muslim hadisin an-Nu'man ibn Bashir da annabi ke cewa ala wa inda fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb annabi sallallahu alaihi wasallama yace lalle a cikin gangar jiki to akwai wata irin tsoka yana nufin zuciya kamar yadda ya ambata a ƙarshen hadisi idza salahat in wannan zuciyar ta yi kyau ta gyaru to salaha al-jasadu kulluhu zaka ga dukkan jiki ya gyaru saboda ita ce kamar injimi na dan adam in kuma ta lalace to sai kaga dukkanin jiki ya lalace ala wa hiya al-qalbu ita ce zuciya ita ce zuciya to shi Al-Qurtubi yace wannan hadisin yana karfafa fassarar wa'incan malamai da suka ce khatama Allahu ala qulubihim khatamun ne haqiqi na haqiqa ne ba wai na majaz ba ba labari Allah yake bayarwa ba saboda haka an riga an rufe zukatan ba yadda za a yi alkhairi ya shiga sannan zamu ga abubuwa uku Allah ya ambata a ayar ya ce khatama Allahu ala qulubihim sannan ya ce wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu sai Allah ya fara da zuciya kamin wuraren ji kamin gani malamai suka ce wannan saboda a nuna muhimmancin zuciya akan sauran gabbai wannan yana nuna cewa duk abin da dan adam ya rasa in dai ba zuciya bace to akwai sauki akwai sauki inda ido aka rasa zuciyar tana raye ko an rasa ainihin ji inda zuciyar tana raye to akwai sauki to saboda muhimmancin ta saboda ita ce injimi ga jikin dan adam kuma tafi komai hadari dan ita nan tana da yawan jujjuyawa wa ma sumiyal qalbu illa min taqallubihi ba a ambaci zuciya da alƙalbu ba sai yawan jujjuyawarsa zuciya tana yawan jujjuyawa ba abin da yake yawan karkata a cikin ɗan adam kamar zuciya to shi yasa zaka ga mutane da ra'ayoyi daban-daban saboda kowa da abinda zuciyarsa ta karkata zuwa gare shi to shi yasa anan sai Allah ya fara da zukatan su saboda a nuna muhimmancin zuciya duk mutumin da yake son ya gama lafiya da Allah to yayi kokari ya kula da zuciyarsa to anan duk da zukatan kafirai ake nufi kuma ana ishara ne kan cewa zukatan sun mutu dan ibnul qayyim a littafin sa igasatul lahfan yace zuciya kala uku ce akwai zuciya ta kafiri zuciyar kafiri ita ce alqalbul mayyitu matatta zuciya ita ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana ana khatamallahu ala qulubihim saboda haka ita ta riga ta mutu ba ta da rai ba ta da wani amfani ba yadda za a yi kuma ta rayu Allah ya riga ya kashe ta in kaga an raya ta to dama Allah ya rubuta nan gaba mai ita din zai zama mumini akwai zuciyar musulmi alqalbul salim alqalbus salim zuciya lafiyayya kenan yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim to qalbun salim ita ce zuciyar mumini saboda an kira ta da salim saboda ta kubuta daga shirka ta kubuta daga kafirci ta kubuta daga munafunci ta kubuta daga bid'a ko ash-shubuhat ko ash-shahawat akwai alqalbul maridu zuciya mara lafiya ita ce ta munafiki ita bata mutu gaba daya ba amma bata da lafiya tana cikin jinya zamu zo kansu fi qulubihim marad to ita in ta hadu da likita kwararre za ta iya warkewa amma fa tana da wahalar waraka rashin lafiya ne mai wahalar warkewa munafunci ba sai kwararren likita tare da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala to anan zuciyar farko ake nufi a wannan aya ita ce alqalbul mayyit khatamallahu ala qulubi haka shi ma Abu Abdullah al-Qurtubi a tafsirin sa al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an yace a cikin al-Qur'ani Allah ya sifanta zukatan kafirai da sifofi har guda 10 dukkan su kuma sifofi ne marasa kyau wanda ka nuna cewa zukatan sun lalace daga ciki akwai al-khatm wanda Allah ya ambata ana akwai al-qabr wanda a wasu ayoyin Allah madaukakin sarki yayi ishara zuwa ga wannan ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafiluna suratul nahl Allah yace wadancan zukatansu an rufe su ba abin da zai saki shiga saboda masu su ba su da amfani Allah bai da bukata da su an rufe zukatan da su an rufe jin su an rufe ganin su ba a ma son su ga shirye ko ganin ta ba a son su shi yasa aka rufe sai ce wa ulaika humul ghafiluna waɗannan su ne marakala to wannan daga cikin sifofin zukatan kafirai arda da Allah ya bada labari sannan wasu daga cikin su kuma an sifanta zukatan nasu da almarad dan marad din kashi biyu ne wasu zukatan nasu na kafirai an sifanta su da rashin lafiya na kafirci kamar ayoyin da za su zo baya fi qulubihim marad kaga munafunci ne wanda ya kai ga haddi na kafirci ya kai ga wannan haddi saboda haka daga cike sifanta su da abdik kunci ya nuna zukatan kafirai a kuntace suke duk dai ishara ne zuwa ga wancan rufe tunda abinda aka kuntata shi aka takaita shi aka matse shi sosai ba yadda za a yi wani abu ya zo ya shiga ba abinda zai shiga haka ga ar-rainu wanda waccan aya da muka ambata dazu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna sannan akwai al-mautu an siffanta zukatansu da mutuwa akwai alqasawatu summa qasat qulubukum zukatan naku sun bushe kage da a ce abu ya bushe da a ce ya mutu duka abu ɗaya ne to shi yasa sukan ce alqalbul mayyit alqasi matattar zuciya wadda ta riga ta bushe kamar da in abu ya riga ya bushe to alama na nuna ya mutu babu ruhi a tattare da shi babu ruhi akwai al-insiraf juyawa cewa zukatansu sun karkace daga hanyar da ake tsammanin shari'a basu ma fuskanci hanyar irin su al-hamiyya irin su al-inkar to haka yake ta kawowa ku koma tafsirin nasa to wannan duka sifofi ne na zukatan wato su kafare arna saboda haka zuciya a bata kulawa kware da gaske tana da matukar muhimmanci shi yasa shi ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a littafin sa madarijus salikina yace akwai abubuwa guda biyar da suke kashe zuciya koda mai ita ko mai imani ne to in bai hattara ba waɗannan abubuwa za su kashe masa zuciya sai su mayar da zuciyar shi irin zuciyar kafirai sai zama duk abin da kafirai ke yana iya yin sa a littafin sa madarijus saliki kuma abubuwa ne za ka yi kamar normal ne ba komai ba ne abu na farko ya ce kasaratul khulata ko kasaratul khulta wato yawan alaka da mutane ana alaka da wannan ana alaka da wannan ana alaka da wannan wannan yana kashe zuciya duk mutumin da yake son ya kubuta da imaninsa da zuciyarsa to dole ya rage alaka da mutane sai alakar da ta zama labudda dole sai ayi in ma dai don alakata da addini ko kuma don alakata da wata maslaha ta rayuwa amma duk abin da ya fita daga biyun nan to a yanki to shi yasa zaka ga magabata ba sa yawan alakoki da mutane daban-daban barkatai kamar yadda mu muke yi a yanzu har ya zama ma abin alfahari unguwa kaza ina da majalisi kaza unguwa kaza ina da mazauna kaza unguwa kaza ina da daba kaza wannan duka sharri ne ibn al-qayyim yace yana sabbaba kashe zuciyar musulmi sannan abu na biyu yace at-tamanni yawan gurace-gurace waɗanda suka shafi kawai maslahar duniya shi kullun abinda a cikin zuciyarsa abinda yake da alaka da duniya ne ba ruwansa da lahira me zai gyara duniyarsa shi kadai yake guri ya samu kaza ya gina kaza ya kai kaza yayi kaza yayi kaza ya samar da gaba ɗayan shi in ka zauna da shi firarsa tun daga farko har ƙarshe duniya ce to wannan ba abokin zama bane ka rabu da shi duk mutumin da za ku zauna ku samu minti 30 bai kawo maka Allah ko lahira ba wannan ba abokin zama bane kai haza firaqu baini wa bainika sai to gaskiya kai ba abokin zama bane abokin zama wanda shine koda za a tattauna wasu mas'aloli na rayuwar duniya to za a shigo da lahira a ciki to wannan rike shi duk lokacin da yaga kaza me zai jayo ka zai jayo ka to sifa ce ta kafirai saboda su gaba dai maslahar duniya kawai suka sani ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya su duniya kawai suka sani amma lahira su jahilai ba su da ilimi akan lahira to shi yasa duk sanda aka zauna to sabgar da za a tattauna duniya ce sannan abu na biyu ya ce al-israfu fil akali ko fil ta'ami wuce gona da iri wajen cin abinci shi ma yana kashe zuciya to shi yana da ma'anoni daban-daban ko dai ya zamo ana nufin cin haram ya zan kawai shi mai mutum bai damu da abin da zai sa cikinsa ba halatu ne ko haram shi dai kawai ya desa shi dai ya dai kawar da yunwa shi ba ruwansa ko kuma ana nufin ajima ajima an ci abinci irin waɗanda za ka gansu a yini sai su yi ci goma a yini akwai su ai magana su ce ai ulcer ne lalura ne a kara wakala to baye dai daga cikin sifofin mutanen kirki yawancin abinci baye daga ciki ba sifar annabawan Allah bace shi abinci ana cin sa ne sanda ake da bukata da shi kuma ba sai an cika ciki ba in dai aka ci aka ji an daina jin yunwa to a tsaya haka saboda a samu damar botan Allah da kuma neman abin da zai rike rayuwa na duniya saboda haka matasa a rage cin abinci a ji tsoron Allah sannan abu na gaba shine kasaratun naumi yawan bacci shi ma yawan bacci yana kashe zuciya inji shi ibnul qayyim rahimahullah duk bacci wanda ba na lalura ba ibnul qayyim yace to cuta ne ga dan adam bacci in dai ba na lalura bane wanda yazo to in yazo wannan a yi shi ko a wani yanayi ake duk sanda bacci yazo ko kana cikin ibada ne to a aje ibada din ayi bacci amma in bai zo ba ka a ce kuma sai an jayo shi to cuta ne ba alheri bane irin wannan yana kashe zuciya saboda musulmi ko yaushe so ake yada abinda zai raya lahirarsa kai kaje kana can kana bacci kuma ana can ana rabon aljanna da ganima ba tare da kai ba an yi ba tare da kai ba ba sunanka a cikin list to ne amfani ka abin nan ka samu to abin ban takeici sai kaga wasu ba za su tashi yawaita bacci ba sai a cikin watan Ramadan wai sannan ake yawaita bacci saboda a huta kar a sha wahala kar a ji rana kar a ji zafi da su wannan duka hasara ne shi yasa Ibn Rushd a littafin sai ce malamai sun hana yin bacci ga mai azumi in ba na lalura ba sun karhanta makaruhi ne mai bacci mai azumi kawai ya kwanta yana ta bacci in dai na lalura ya zo to a yi shi in kuma bai zo ba to kar a yi aje abota ba Allah ko aje a nemi abinci na halal shi ne kawai rayuwar dan adam amma ka kwanta kawai tunda ba ka da lalura ce fa ne ko ci yadda kai ake yi kawai ka kwanta kai ta bacci tun daga sallar asuba har azhar wannan hasara ce baye daga cikin sifofin mutanen kwarai kuma in ba kai hattara ba sai zuciyarka ta mutu sai zuciyarka ta mutu mai azumi so ake in baya zikiri yana salati ga annabi yana hailala yana istighfari karatu alqur'ani nafilfilu da sauran haka dai ya zabo a kota ibada da kake yi ba wata ne na holewa ba na sharholiya wata ne na ibada shi yasa Ibn Rajab ya kawo a littafin sa Lataiful Ma'arif yace magabata wata shida suke dauka suna addu'a Allah ya kai su Ramadan wata shida suke suna addu'a rabin shekara Allah ya nuna musu Ramadan in kuma Ramadan din yazo suka yi ibada ta wuce kuma sai sun yi wata shida suna roƙon Allah Allah ya karbe ibadar da suka yi a Ramadan magabata ke na sannan abu na biyar shine at-ta'alluqu bi ghayrillah dogara ga wani Allah duk mutumin da yake kokarin nuna cewa shi ga wani ya dogara ba Allah ba to wannan zuciyarsa za ta mutu tunda Allah ya ce wa man yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi kaga mafhumul aya kenan wanda bai dogara ga Allah ba Allah bai ishe shi ba ba ruwan Allah ne shi Allah ya fita sabgarsa to saboda haka mu kula kishiyoyin abubuwan nan biyar to kuma suna raye zuciya koda ta kamu da rashin lafiya to zuciyar za ta rayu a hankali a hankali kishiyoyin waɗannan abubuwa guda biyar da ya ambata saboda haka zuciya tana da matukar amfani a kula da ita kar a bari ta lalace to shi yasa Allah ya fara da ita a nan saboda muhimmancinta khatamallahu ala qulubihim saboda muhimmancinta Allah ya ce wa ala sam'ihim haka kuma Allah madaukakin sarki ya rufe sam'ihim anan za mu ga sam'ihim bai kawo shi da jam'i ba bai ce wa ala asma'ihim ba al asma'u sai zamo jam'u sam'i kaga ala qulubihim jam'u qalbin kaga an gawo shi da jam'i wa ala absarihim bai ce wa ala basarihim ba kaga da zukata daga nai sai kawo su da siga ta jam'i amma da yazo wajen ji sai kawo shi mufaradi to shi ma dalili malamai suka ce ko dai ya zama dan saboda ala sam'ihim as-sam'u sai ya zama masdari ne an kawo shi ne da siga ta masdari sami'a yasma'u sam'an wa ala sam'ihim sai ya zama shi kuma masdari dama yana kyautatuwa da musanna da jam'i durin da ana buƙatar ka kawo jam'i ko abin da ke ishara zuwa ga abu biyu to in ka kawo masdari ma yayi shi yasa a wajen sifa ma zaka iya siffanta abu jam'i ma da mufradi wana atu bi masdarin kasira faltazamul ifrad wa tazkira kamar yadda ibnu malik yake faɗa kamar yadda zaka ce jaa zaidun adalun zaka iya cewa jaa zaidani adalun jaa zaiduna adalun aga duka adalun adalun to sai zamo wa ala sam'ihim yana da ma'anar jam'i ta fuskoki guda biyu fuska ta farko gashi masdari fuska ta biyu kuma gashi an yi idafarsa zuwa ga dhamiri na jama'a him saboda haka sai ya zamo ana nufin jam'i kamar yadda aka yi jam'in su zukata da kuma gannai kaga babu matsala ke wasu kuma daga cikin malamai kamar ibnu ashur a tafsirin sa at-tahrir wa at-tadwin yace yana iya yiwuwa an shafe mudafin ilayhi gashi sam'i din da aka ambata sai zama takdirin aya wa ala sam'i ko wa ala hawasi sam'ihi wato an shafe mudafin kenan ba mudafin ilayhi ba wa ala hawasi sam'ihi ko wa ala jawarihi sam'ihi haka kuma Allah ya rufe gabban da suke ji da su su ne kunnuwansu su ma an toshe su an rufe ta yadda ko da an karanta alqur'ani ba za su ji sauti ba kaga an rufe zuciya sannan kuma an rufe kunnuwa an rufe to sai Allah madaukin sarki yace wa ala absarihim gishawatu to ita wannan jumla akwai sabani wajen malamai wasu malamai na ganin wa ala absarihim ne ya kamata a yi waqafi khatamallahu ala qulubihim wa ala sab'ihim wa ala absarihim sannan sai a ce gishawatu sai suka ce sai ya zamo gishawatu kamar ta'kidi ne akan khatamallahu wato Allah ya rufe zukatansu ya rufe wuraren jin su ya rufe ganin su gishawatun ya rufe su rufe irin rufi na yana sai zan al-khatam din shi din ake nufi da gishawatun din to amma wannan yana da rauni kamar yadda shi at-tabari yace ba haka ake nufi ba abinda ake nufi an raba biyu ne su zukata da kuma wuraren jin su to su aka yi wa al-khatam wa ala absarihim gishawatun su kuma idanu su ne aka sa mayana sai ya zama wa ala abu wadin nan ba wawal adab bace isti'nafi ne sai ya zama gishawatun shine mubtada alaihim din wa ala absarihim din jari da majruri to sai ya zama shine labari tunda an gabatar da shi to shi yasa sai ya zan gishawatun din ba laifi a duke shi mubtada ko da yana na kira amma takdirin aya wa gishawatun ala absarihi akwai wata irin yana wadda ta lullube gandan su ba sa ganin shi diya yace wannan shine daidai yace kuma akwai wata aya da za ta karfafa wannan tafsirin Allah madaukin sarki yace afara'aital ladhi afara'aital man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala yatazakkaru afara'aita man ittakhaza ilahahu, ka bani labarin wanda ya mayar da hawahu san zuciyarsa ilahahu ita ce Allahnsa, shi abinda ransa ya tsara masa to shi yake bi, ba dokan Allah ba, ba shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah ya batar da shi akan ilimi, ko dai ya zama yana da ilimin sai Allah ya batar da shi, ko kuma ya zama Allah ya batar da shi daga saduwa ga ilimin da zai zama masa shari'a. Sai ce wa khatama ala sam'ihi, kaga na aka gabatar da sam kamin zuciya, to shi ma akwai wata balaga babu lokacin ambatonta. Allah ya rufe yayi khatam ga jinsa da kuma zuciyarsa, kaga su biyu ambata sai sifanta su da al-khatam. Waja'ala ala basarihi gishawa, shi kuma idanu sai aka sanya masa yana. To abbabari yace to kaga wannan zai karfafa waccan fasara din cewa wa ala basarihim gishawa, gishawa din yana da alaka ne da gani da idanu, ba wai ya shafi zuciya kuma ya shafi kunnuwan ji ba. To kuma wannan shine daidai, mafi yawan malaman tafsiri to haka suke daukan aya din, sai ya zama khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, sai zan aka yi waqafi a nan, ma'ana ta cika, jumlar ta cika. Wa ala absarihim gishawa, to shi kuma wata ma'ana ce ta daban, jumla ce musta'anafa, wani hukuncin ake fada wanda ya rataya da idanu, kuma dama abin da yake munasaba a gun Larabawa to sukan jingina gishawa ga idanu, saboda shi yake munasaba. Al-khatam shi kuma yana munasaba da kunne, tunda abu ne wanda ake rufe abu da shi, wata kusuwa da shi. To saboda haka sai rinjayar da wannan tafsiri. To ala ayi halin dai wannan aya sabab ce na ita ayan da ta gabata, cewa la yu'minuna, da aka ambata to ga dalili. Me dalili? Shine abubuwa guda uku ko biyu da Allah ya ambata, shine rufe zukatansu da wuraren jinsu da kuma rufe idanu. Dama kuma waɗanga abubuwa da su ne ake iya gane gaskiya, ko dai a ganta da ido ko a jita da kunne, to wannan kaga hidaya ta dalala ce, ko kuma ta shiga cikin zuciya, wannan hidayatu tawfiqi kenan. To duka an rufe, an rufe zukatan, an rufe kunduwan, sannan kuma an rufe idanu. Shi yasa can wacce aya Allah ya ce fa man yahdihi min ba'dillah, mutumin da ya samu kansa a wannan yanayi waye isa ya shirye da shi in ba Allah ba? In ka karanta bai shi, in ka nuna masa baya gani, zuciyar kuma ba abin da ke shiga, an rufe ta, ayi mata al-khatam. To saboda lokaci nan za mu kwada, gobe sai mu tashi akan wannan aya insha Allahu ta'ala. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa masa albarka, kuskure kuma Allah shi yafe. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Allah ya saka da kai. Muna da tambaya guda daya da wani ma'ana ya rubuto, yace aka maka lashi yana halatta gamamu lokacin da ni mai yake alƙunu su ka ta hana yansu suna wani amin, yana halatta gare su?
Eh, ba komai, za su iya daga hannu, musamman alƙunuti ɗin in ya zanta wuturi ce ko ta annawazil ɗin, wasu malamai duka sun ce ba laifi, za a iya daga hannu a yi addu'a ɗin. Duk da wasu malamai na rarrabewa cewa in ta nazila ce a daga hannu, ta wuturin kuma a taƙaitu da cewa amin. To amma dai shi daga hannu dama a yayin addu'a, to dama mashru'un ne, an shar'anta shi. So don sun daga hannu babu wata matsala a kai, kuma ba laifi su ce amin din, shi ma ya tabbata a sunna mai cewa amin din, to shi ma kamar yana addu'a ne, kamar yadda dai mun yi bayani akan lafazin shi amin, saboda haka ba matsala, za su iya insha Allah.
kuma ka hau ta shekara to insha Allah sai gobe Allah ya saka da alkhairi
to a ba malai mana addu'a